Sashen Hausa na murya Amurka ke magana kan mitoci 19:31:40 sai kuma kilowatt 1,530 matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger a kullum za su iya kama mu kai tsaye ta shoshin radio amfani da sarauniya da fara'a da noma da download da kuma niyya murya arewa ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Ana kuma iya kama mu a Alfa Radio da ke birnin Kumasi a kasar Ghana ko kuma ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da mai sauraro ke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum. Alheri Grace Abdi ce tare da Ibrahim Ka'almasi Garba muke farin cikin jan ragamar shirin namu da ta kasance Talata farko yau a watan Oktoba shekara ta 2018 kafin ku ji abin da muke tafa da shi ga kanin labarai.
Shugaban Amurka Donald Trump da hadimansa sun ce an cimma yarjejeniyar cinikayya mafi inganci da kuma girma tsakanin Amurka da makwabtanta. Melania Trump, uwar gidar shugaban Amurka, ta je Afirka jiya Litini a ziyarar ta farko ta ƙasa da ƙasa wadda ta yi ba tare da mijin nata ba. Sannan fadar shugaban Amurka ta White House ta baiwa hukumar bincike ta FBI damar yin tambayoyi ma duk waɗanda ta ga dama.
Kanin labaran kenan. Zabukan fidda 'yan takara na manyan jam'iyyar siyasar Najeriya na ci gaba da jan hankalin masu kula da lamura da suke bayyana cewa ana ƙara jefa jam'iyyun cikin rudani.
Idan jam'iyya ta zo za ta yi zabe na cikin gida, wajibi ta tsaya ta tabbatar ta bi ƙa'ida wanda tsarin mulkin ta da kuma wato dokoki ko sharuɗa na zabe nata. Idan ku tai sabanin haka, indai aka samu shaida, to ina gaya maka sun yi aikin wofi shirme kenan.
Sai kuma shirin tsaka mai wuya, inda za a karkare a fafatawa da ake yi kan harkokin siyasar jihar Sokoto kafin waɗannan duka ga halin da duniya ta waye gari.
Assalamu alaikum, masu saurare ga labaran. Shugaban Amurka Donald Trump da hadimansa sun ce yarjejeniyar bunƙasa harkokin cinikayya da aka cimma tsakanin Amurka da makwabtanta Canada da Mexico ita ce yarjejeniyar cinikayya mafi inganci da kuma girma da aka taɓa cimma a tarihin duniya. Shugaba Trump ya yi hasashen cewa wannan muhimmiyar yarjejeniyar za ta sa makudan kuɗi da kuma ayyukan yi su kwararo cikin Amurka da kuma ƙasashen arewacin Amurka. Bayan tattaunawa mai zurfi da aka yi a makare gab da wa'adin da masu tattaunawar suka gindaya ma kansu, Amurka da Canada sun ba da sanarwar cimma yarjejeniya wadda ta amince cewa yarjejeniya mai kunshi da canje-canje wadda ta shafi ƙasashe ukun ta mai gurbin tada wato NAFTA wadda aka yi amfani da ita na tsawon shekaru 25. Yarjejeniyar ta cinikayyar da ta kai $1.2 trillion a shekara guda an tsara ta ne kan abin da Trump ya kira adalci da sakayya. Trump ya ce cimma yarjejeniyar ya biyo bayan takaddama tsakaninsa da shugabannin ƙasashen Mexico da Canada, wato Enrique Pena Nieto da Justin Trudeau. Melania Trump, uwar gidar shugaban Amurka, ta tashi zuwa Afirka jiya Litini a ziyararta ta farko zuwa ƙasashen waje wadda ta yi ba tare da mijinta ba tun bayan da ya zama shugaban ƙasa. Fadar shugaban Amurka ta White House ta ce ziyarar ƙasashe hudu da Melania za ta yi, waɗanda suka haɗa da Canada da Ghana da Malawi da Kenya da Masar, za ta mai da hankali ne kan kula da iyaye mata da kuma jarirai a asibitoci da ilmantar da yara ƙanana da al'adu da kuma tarihin kowace ƙasar ta Afirka da kuma dai yadda Amurka ke taimakon kowace ƙasa daga cikin ƙasashen Afirka a yunkurinsu na dogaro da kai. Dama shirin Melania Trump na B-Base ko kasance na gari wanda aka bullo da shi bara ya ta'allaka ne kan rayuwar yara. Ziyarar tata ta tsawon kwanaki 5 za ta fuskanci matsala saboda take-taken mijin nata da kuma kalamansa ganin ya yi amfani da kalaman ɓatanci kan Afirka. To amma Joshua Mazavi, wani mai nazarin manufofin Afirka a ginauniyar Heritage Foundation, ya yi imanin cewa halin Trump ba zai yi tasiri kan ziyarar uwar gidar tasa ba. Fadar shugaban Amurka ta White House ta baiwa hukumar bincike ta FBI damar yin tambayoyi ma duk wanda ta ga dama a binciken da take yi ma mutumin da ake kokarin tantance shi don zama alkalin kotun kolin Amurka Brett Kavanaugh. Muddin za a kammala binciken zuwa ƙarshen mako a cewar rahotannin kafafen labarai. Wannan umarnin ya biyo bayan sukar da 'yan Democrat suka yi cewa da alamar fadar ta White House na ƙoƙarin ta iyakanta hurumin binciken da kuma na zargin yunkurin yin ladata ƙarfi da yaji da ake yi ma Kavanaugh. Wata mace mai suna Christian Blasey Ford ta bayar da ba'asi gaban kwamitin shari'a na Majalisar Dattawan Amurka da cewar Kavanaugh ya yi yunkurin yin lalata da ita ƙarfi da yaji a wani wurin yin liyafa a shekarar 1982 lokacin dukkanin su biyu suna makarantar sakandare. Kavanaugh dai ya ƙaryata zargin cikin fushi. Wasu mata biyu ma sun yi makamanciyar ko kuma kamancin wannan zargin ma Kavanaugh kuma dai ya ƙaryata haƙila yau. Ministan harkokin wajen Pakistan Shah Mahmud Qureshi ya faɗa a gabanin ziyarar da zai kai Amurka wannan satin cewa da yiwuwar Pakistan da Amurka za su cimma matsaya game da batun likitan nan da Pakistan ta jefa kurkuku saboda taimaka ma Amurka da ya yi ta samu ganowa da kuma kashe Usama bin Laden. Zuwa yanzu dai jami'an Pakistan sun yi watsi da duk yunkurin Amurka na ganin an saki Dr. Shakil Afridi wanda aka yanke masa hukuncin ɗauri mai yawa bayan da ya taimaka ma sojojin kundumbalar Amurka suka gano gidan da suka kashe Bin Laden a garin Abbottabad a shekarar 2011. An kai farmakin ne a cikin ƙasar Pakistan ba tare da sanin gwamnatin ƙasar ba, al'amarin da ya zama abin kunya ga hukumomin ƙasar har ya kai ga ɗauri Afridi wanda hakan kuma ya janyo takaddama tsakanin Amurka da Pakistan. To kuna fashin labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Ba dole bane kasar Chile ta tattauna batun baiwa makwabciyarta Bolivia wadda ba ta kusa da gabar teku damar kaiwa ga tekun Pacific bisa ga hukuncin da kotun kasa da kasa ta yanke jiya Litini da ƙuri'un goyen baya 12 akasin 3 a matsayin hukunci na dindindin. Kasar Bolivia ta maka kasar Chile a kotun Majalisar Dinkin Duniya da ke Hague a shekara 2013 da cewa ya zama wajibi ga kasar ta Chile ta tattauna kan batun diyaucin yankin teku. Kasar ta Bolivia ta rasa hurumin kaiwa ga tekun bayan yakin da ta yi da Chile a shekarar 1879 da kuma 1883.
Labaran duniya kenan kuka saurara. To ma da labarin mu bude taskar rahotannin mu a jihar Zamfaran Najeriya inda masu son tsayawa takarar gwamna karkashin jam'iyyar APC a jihar su 8 da suka kira kansu G8 sun ka zargi gwamnan jihar Abdulaziz Yari Abubakar da kuma shugabancin jam'iyyar a jihar da Marawa dan takara ɗaya baya domin yayi galaba a kansu. Lamarin da ya sa su kuma suka hada kansu baki daya domin ganin haƙa bata cimma ruwa ba, kamar yadda za ku ji a wannan rahoton da wakilinmu Murtala Faruk Sanyina ya hada mana.
Lamarin da ya janyo cece-kuce inda 'yan takarar da ke da'awar fakewa ga wani hukuncin kotu suka hana jami'an da uwar jam'iyyar ta ƙasa ta Turo domin gudanar da zaben fidda gwanin saduwa da jami'an gwamnati ko shugabancin jam'iyyar na jiha, tare kuma da tilasta musu sauka a shelkwatar rundunar 'yan sanda a maimakon sakatariyar jam'iyyar. Bugu da ƙari, 'yan takarar sun yi nasarar shata wasu ƙa'idodi da za a bi wajen gudanar da zaben, kamar yadda ɗaya daga cikinsu Sanata Kabir Marafa ya bayyana a can baya.
An yarda da cewa babu wani ɓari na jam'iyya wanda zai bada ma'aikatan zaɓe. An yarda da cewa babu wani ofishin jam'iyya na wani ɓari da za a je wajen shi wajen gudanar da zaɓe. An yarda da cewa membership tun daga an haka APC har zuwa yanzu wanda duk sunan shi yake cikin rijista har yanzu yana iya zuwa ya je ya yi zaɓe. Amma shi yasa sai aka ƙara da cewa za ka zo da katinka na INEC gobe da safe za mu zo ko kuma za mu turo wakilanmu a nan headquarter ta 'yan sanda annan ne za a raba wannan kaya gaban idon yan takara ko kuma wakilansu. Haka kuma an yadda da cewa annan headquarter yan sanda za a kawo duk result din jaha gaba daya.
To sai dai gwamnatin jihar Abdulaziz Yare Abubakar ya ce san ba za ta sabo ba bindiga a ruwa, inda ya sha alwashin hana a gudanar da zaben da waɗannan ka'idodin waɗanda ya ce sun saba wa ka'idodin jam'iyyar na gudanar da zabe.
Abinda yan committee aka aiko daga abuwa suka zo da shi ko alama bai yi kusa da ka'ida ba, saboda haka mun ba za mu yi aikin bin ka'ida ba. Abinda ke faruwa wannan document mai page kusan 20 wanda ita ko committee gudanarwa na jam'iyya ya rubuta domin aiki da shi a matsayin tsari wanda za a bi wurin yin wannan aiki gaba ɗaya, yan committee da suka zo ba su bi ko ɗaya daga ciki ba. Saboda haka a matsayina na shugaban gwamnati a wannan jiha, ni gancewa ba zan ba da dama domin wannan zaɓe ci gaba ba su koma Abuja a saki tsari. Idan an aminta abin da a cikin wannan littafin, to babu shakka sai a zo a yi zaɓe. Idan ba a aminta ba kuma, to shikenan babu zaɓe, sai mu je a haka.
Ya Excellency, ɗaya daga cikin dalilan da ya sa watakila su sauran 'yan takara suka jajirce ganin cewa an bi waɗanda ko kuma an saba ma wasu ƙa'idodi shine suna ganin kamar akwai wani ɗan takara da gwamnati ke marawa baya da kuma shugabancin jam'iyya wanda suna gudun a yi amfani da waɗannan abubuwan domin watakila a yi magudin zaɓe.
Laifi ne a jam'iyya? Gwamnati ba na ma ɗan takara? Demokaraɗiyya ta duniya gaba ɗaya an san cewa ana kokon suna goyon bayan wani sannan zo ya nasara. Saboda haka cewa na ce ina goyon bayan wani ba shine dalilin da cewa wani yana ganin cewa a ba zai bi ka'ida ba.
Rahotanni na nuni da cewa 'yan takarar takwas sun kwashe tsawon dare suna tattaunawa da juna ta yadda za su tunkari lamarin, inda wasu ke ganin mai yiwuwa su tsayar da ɗaya daga cikinsu da za su marawa baya domin tunkarar ɗan takarar na gwamna. Murtala Faruk Sanyin na muryar Amurka daga Gusau a Najeriya.
To ganin yadda lamura ke tafiya a siyasar Najeriya ya sa masana kimiyyar siyasa da ƙwararru kan lamuran shari'a da dokokin ƙasa ke cewa yanayin ƙarfa-ƙarfa da kuma karya wato kama karya wajen tsayar da 'yan takara na mayar da hannu agogo baya ga ci gaban demokuraɗiyyar Najeriya. Wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari a birnin Kano ya yi nazarin wannan lamari, ga kuma rahoto da ya haɗa mana.
Alhadin nan ce dai jam'in PDP da APC suka yi zaben cikin gida domin fitar da 'yan takarar gwamna a galibin jihohin kasar, bayan da ita APC ta yi zaben fitar da ɗan takarar shugaban kasa a Juma'ar da ta gabata ta hanyar zaben kai tsaye. Tunire sakamakon zaben ya fara bayyana a wasu daga cikin jihohin da aka yi zaben, yayin da takaddamar zafin bukata da zargin ɗauki ɗora ta sanya jam'iyyar suka ɗage zaben a wasu jihohin na daban. Masanin kimiyyar siyasa a Jami'ar Bayero Kano Dr. Sa'id Ahmad Dukawa ya yi tsokaci.
Canjin da ake sa rai ya faru bai faru ba, don haka ba a APC ba ba a PDP ba. Kamata isi wato su daɗa fahimtar cewar wannan zaben da suke gudu to shine maganin duk wannan matsalolin da suke fuskanta. Idan za su tsaya su yi zaɓe sahihi, to za su huta kansu cewar ba sai sun yi ɗauki ɗora ba. Ai ita kanta 'yan tinkin su a kira wannan a ce masa ibari, a kira wancan a ce za a biya shi wani abu, duk sun yi wannan abubuwa. Saboda haka sun hana mutane su fito su yi zaɓar 'yan tinkin da kuke cewa.
Shi kuwa Dr. Nasir Adamu Aliyu wani lauya mai zaman kansa a nan Kano cewa yake.
Akwai ka'idoji da jam'iyya ta kafa, misali wato electoral guidelines na jam'iyya kenan, wanda yake kuma an yi shi daidai da tsarin mulkin ita wannan jam'iyya. Sannan kuma ka sani dukkansa ya samu asali ne daga tsarin mulkin Najeriya. Saboda haka idan jam'iyya ta zo za ta yi zabe na cikin gida, wajibi ta tsaya ta tabbatar ta bi ka'ida wanda tsarin mulkin ta da kuma wato dokoki ko sharuɗa na zabe nata da ta yi. Idan ku ta yi sabanin haka, inda aka samu shaida, to ina gaya maka sun yi kaman wato aikin wofi shirme kenan. Don idan aka samu wani ya kai da hujjar sai ga gaban kotu, to kotu tana da iko ta soke wannan zabe domin ta sa a bi ka'ida.
Kuwa jiya Litinin sai da tsagin kwankwasiya na jam'iyyar PDP ya yi yunkurin gudanar da zaben fitar da ɗan takarar gwamnan Kano, amma 'yan sanda suka hana bisa dalilin cewa war jam'iyyar ta ƙasa ta ɗage zaben a Kano da Lagos da kuma Imo. Bugu da ƙari, dama akwai odar kotu kan takaddamar shugabancin jam'iyyar a Kano. A jam'iyyar APC ma zaben ya gagara domin fitar da yan takarar gwamna a wasu jihohin waɗanda suka hada da Zamfara da kuma jihar Legas. Masu kula da lamura dai na ganin sarkake da ke tattare da tabbatar da magudin zabe a gaban kotu a Najeriya na sanya yan siyasar Najeriya su zabi a kai su kotu maimakon su kai. To amma Dr. Nasir Adamu Aliyu na cewa
abin da yake faruwa shine kasa ce wacce wato Najeriya take cike da tarin yan siyasa marasa gaskiya da shugabanni marasa gaskiya da hukuma zabe da take da rashin gaskiya, amma ba wani abu mai wuya a tabbatar da misali daidai ko rashin daidai a zabe na cikin gida na jam'iyya.
Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Talaka kamar kuka kuri'ar kaincinka ka rike makamanka.
Haka yake, har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC, inda agogo ma'anar Washington ke cewa karfe 1 da kwata na asuba. Ga na Sokoto da shirinmu na gaba.
Tsaka mai wuya. Jama'a barkanku da wannan lokaci da sadonmu da kowa na sabon shiri na Tsaka mai wuya. Welcome, wace irin iskar siyasa ce take bugawa a jihar Adamawa?
Ba tuntubi ɗan APC jihar Adamawa ba. Yau idan ɗan jam'iyyar APC ya je Abuja zai ga ministan Adamawa, bari in gaya maka, sai ya ce kai waye ne daga ina kake.
To wannan ɗanɗano ne na sabuwar muhawarar da zamu shiga cikin ta, Allah ya kai mu kan dambarwar siyasa jihar Adamawa a ranar watau wato mako mai zuwa wannan shiri. Amma yau kam za mu karasa nazarin da muke ne na wani siyasa da ake toyawa a jihar Sokoto, inda aka kammala zaɓen yan takarar gwamna na jam'iyyun APC da PDP. To kuma menene ra'ayin su Sokotawan kan mutanen da aka ce an zaɓa?
Mataimakin gwamnan jihar Sokoto Ahmad Aliyu ne ya lashe zaɓen fitar da gwani na gwamna na jam'iyyar APC da ƙuri'u 2,282, inda ya kayar da abokan takararsa Faruku Malami Yabo mai ƙuri'u 837 da Abubakar Abdullahi Gumbi mai ƙuri'u 70 da kuma Sanata Abubakar Umar Gada wanda ya sami ƙuri'u 20. Sakamakon zaɓen dai ya haifar da ra'ayoyi mabambanta, musamman saboda zargin cewa tsohon gwamna Aliyu magatakardawa Moko shine yake kokarin dora yaron nasa Ahmad Aliyu, wanda kuma tuni da awar shike da jama'a a Sokoto bayan ficewar gwamna Tambol daga jam'iyyar ta APC.
Aliyu Shehu, abu gaskiya ya shawa kuma mun ji daɗin lamarin nan gaskiya.
Sunana Alhaji Abubakar Rigima Jarma. To abinda a ra'ayina, Allah zama godiya. Don abin da kuka ga Allah ya yi shi a daidai.
Kuma yanzu ga zan da hankali na haɗoki su kuma Aliyu ya nuna zaɓen da yake bukata tun kafin a kawo yanzu. An tabbatar da ya rike shi wani hankali abin nan na takara, sannan kuma shugaban jam'iyya shi ma ya rike shi da fadar tun nan an nuna ga wanda suka so.
Ita kuwa jam'iyyar PDP ta yi matsaya ne akan ɗan takara ɗaya, wato tsohon kwamishinan ƙananan hukumomi Manir Ɗan Iya, a matsayin ɗan takararta na gwamna ba tare da wata hamayya ba. To sai dai wasu 'yan jihar na kallon 'yan takarar biyu da aka tsayar na APC da PDP a zaman dukkansu ɗauki ɗora ne, domin kuwa shi kansa Manir Ɗan Iya ana ganin cewa yaron gwamna Tambol ne da shi ma ya mara masa baya domin ya gaje shi.
Aminu ya gune bayan UBD. Gaskiya waɗannan jam'iyyu sun nuna mana cewa su dai kansu suka sani abin da aka yi ba wai an yi shi bane don wai talaka abin da talaka suke so. Su dai ɓangaren PDP gwamnati ta nuna cewa ba wanda take so. Sannan ɓangaren kuma APC, shugabannin APC kuma sun nuna wanda suke so. So yanzu da abubuwa da ke damu masu kaɗa ƙuri'a. Don haka ba su ba waɗanda ɗaya faci ɗin ba, ba su bane faci a Najeriya ba. Don haka mutum yana iya duba ya ga in akwai waɗansu faci da suka azama waɗansu mutane waɗanda suke so, sai su zaɓe su.
To a wannan shiri na ƙarshe da muke jin muhawara tsakanin tsohon ɗan majalisar tarayya Shuaibu Gwandagwabar da takwaransa na jiha a yanzu Sani Alhaji Yakubu, za mu taɓo batutuwa da dama da za mu ƙarasa wannan muhawarar da su, kamar dalilan magatakarda na ƙin bin gwamna Aminu Zere Tambuwar zuwa jam'iyyar PDP da zargin da wasu suke yi wa gwamna na Sokoto a kan cewa ya taɓa yunƙurin neman zaman mataimakin shugaban ƙasa lokacin da Buhari ba da lafiya a wasu watanni da suka gabata. To amma bari dai mu tashi daga magana da aka tabo a rahoton da muka ji ɗazu na Murtala game da tambayar da aka yi na cewa shin kam tsakanin magatakarda da shi gwamna Aminu Zere Tambuwal waye za a ce ya mallaki siyasar Sokoto ne?
Aluwa Muko ya ce zai dawo a tarbe shi, kuma ya gurar da wannan gangamin ci ya ce wannan na da manufa a gano shin wa'adda jama'a Sokoto, wa'adda Sokoto shi ko Aminu Waziri me kwanan zance wannan.
Alhamdulillah, ai abinda a manufa wannan gangamin da an gata tarno an kai siyasa ake yi, lokacin siyasa muke, sannan abinda ya sa yau Alu ba jam'iyya ba ko sha cikin APC ko ba cikin APC in ya ci a tarbe shi, za a samu jama'a tattalin kwanan so goma. Akwai dalili, akwai hujja.
Wannan taron ya gamsar
da wannan taron ya gamsar duniya, duk duniya ko ya gamsar da shi. Akwai hujja, akwai dalili. Abinda ya sa yau Alu ba ga takardawa muku yau ko ba ko ba cikin jam'iyyar APC ya taho ci a tarbe shi, domin mutum da wanda yake ya sarauta daga rayuwar shi da lokaci ne da abi ne ga ribar jama'a. Alu ba ga takardawa muku na gidan shi cikin gida ne daga gidan sai guna tai, babu sahiya ta Allah da Alu ba ga takardawa muku bai ganin mutum heri fitin mutum dubu, kun babu sahiya da bai mutum dubu alheri. So shi wanda shemu cewa mutane suna tare shi su a tare jam'iyyar APC, ba wai wani abu tun ake da ba.
Na'am, honorable Sha'abu Gwanda Gobir, wannan taron da aka yi wanda aka ce za a nuna cewa jama'a suna APC, ku ya ba ku tsoro ko kuma ya gamsar da ku?
Wallahi babu abin da ya girgiza mu akan wannan, domin honorable Sani ya sani mu ban mu yi irin wannan gangami ba, kuma za mu yi nan gaba kadan. Mutane za su ga abin da za mu shirya na gangamin Aminu Waziri Tambuwal da sauran duk wasu makarabai da muka iske a jam'iyyar PDP, za mu haɗu a jihar Sokoto, za ku ga irin wannan. Wannan taro da suka yi ba lokaci ɗaya ba ne, sai da aka kwana 5 zuwa 6 ana sanarwa. Sannan ba jiha ɗaya ba ce ta zo, jihar Zamfara sun zo, jihar Kebbi sun zo, Jigawa sun zo, Katsina sun zo, billahi lazi la ilaha illahu, don naga motocinsu da mutanensu, naga mutanen Zamfara waɗanda ni sani, naga na Kebbi waɗanda ni sani a nan, naga har wani memba na ɗan Jigawa memba ne na National Assembly wanda ya ce min wannan gangami ya zo. Kaga wani abu ne aka yi na North West. Mu za mu yi namu na jihar Sokoto, kowa zai gani masoya Aminu Waziri Tambuwal tsintsa. Ba waɗanda suka ci gaje Aminu Waziri Tambuwal ba, ya ruhe musu sharrurukan
mu ga wanda
za a yi su,
muna musu fata
alheri mu ga wanda za a yi su, yazo akwai abubuwa na tasiri wanda ya kamata su yi tare da su. Duk aka zauna aka yi meeting din nan Murtala, su suka fara shi su tara magatakar da shi a jagoran meeting din, don shi aka cire gwamnan Nasarawa lokacin aka bashi chairman Northern Governors Forum, domin irin wannan gugurmaya. Bukola ya ƙara ya faɗi cewa bai taɓa ganin mutum wanda yake annamimi mai makirci wanda sai ya saka gaba ga abu ya janye ba, irin wa mako ya faɗi wannan. Kwankwaso kullum in ka duba a majalisa za ka gansu su bishi da Jafulla, shi kuma da tashi ya karkace ta a gehe suna zaune, sai da kai ya ce mai bai taɓa ganin macin amana ba, irin wa mako.
Honorable Sani, ana ta wannan magana cewa ana tunanin koda canza sheka ne, za a canza sheka ne gwamna Wamuko tare da Aminu Waziri saboda sanayyar da an kai musu. Ya aka yi Wamuko ya janye shi kuma Aminu Waziri ya fi
ita. Mallam Mutla, wannan labari ne irin na shi honorable Sa'abu Gwanda Gobir, ba da tushe cin ƙazon kure gini, bai san duk abin da suke ciki suke tsaye tsakaninsu ba. Kamar yadda ya faɗa shi yana zargin hunanta muku da annabinci sauransu. Mu dai ni dai ban faɗa na zargin gwamnatin Bol da annabinci ko su ba, amma jama'a jihar Sokoto alƙalai ne, su suna da hukunci. In annabi ne na, in mutanen kirki ne suna da hukunci, su yanke hukunci kuma su maka su alƙalanci. Duk alƙalan kansu ne. Sannan ina faɗa maka inda Sha'abu Gwanda Gobir ya ta ban binni, wallahi ko shekaran da an zauna jam'iyyar PDP matakin local government sun yi meeting, sun bayyana ƙarara, shi mai shi na ba sanaya cewa su ba su yadda ba su anshi su a Sha'abu Gwanda Gobir sun ka taho yanzu, an anshi su bukaman su. Sannan an ce za a ɗauki wani, za a anshi wani kaso na
60% a basu. Kana magana a duniya kana ce anshi,
su ba su yadda wannan ba.
Kana magana a duniya kana ce anshi,
magana an ce don
kana kana faɗa min abin da yake faruwa a cikin garin Haifata. Sannan tunda aka
fara baɗan siyasa a jihar Sokoto, banzo kuna daga shuni ba, kuna shuni banzo ba.
To da ni
na gance da wani, ina gani abin da ka faruwa, ina gani abin da ka faruwa,
kana ji ko kai ka ce baka
ina abin da ba sai da kawo
ga shi, kuma kana ba da labarin
da tabbata ne. Eh, a gaskiya ce
yanzu abin da ne labarin wurin ka, an kai ma wutar lantarki mai hasken rana, an yi maka makarantar biliyan guda, shi ni sani.
To ka taika gani,
kana ji ko shi ni sani,
an kwashi ka amma an kwashi andasu,
kana ji ko amma bazan
ka tai mutar dan jariya ke ku tai ku yi zakar hoto idan kai nake abin da faɗa muku, ku tai ku a kare tani a faɗa duniya ce, ni muka ci,
an kai muku wannan
a kare tani a faɗa duniya, ni muka ci.
To aikin makaranta da ake muku shi kawha.
Honorable, muna zuwa yanzu a Honorable Sani, wannan ficewa da gwamnati yayi za a ce ya fice ne tare da mafi akasarin yan majalisar dokoki. Muna zuwa ga wannan ficewar da gwamnati yayi,
ya fice tare da mafi akasarin yan majalisar dokoki ta jihar Sokoto, sannan tare da wasu manyan jigajigai na ita kanta jam'iyyar ta APC hadaddiya ta dadin da dai sauransu. Ina kake ganin lamarin yake? Don baka ganin wannan zai sa watakila gwamnatin ya amshe al'amura kasancewar ya tafi da mafi
mutunta ko alama zai ashe komai ba, don da shi na ansa da ya ansa tuntuni don wanda kaga an fara bada kalgata a koriwan ga aiki yau a jehi wancan yau a koriwan ga a tadda wanga a ce an ku an saki wanga da a ce akwai wadannan zai iya da wallahi yayi na kai maka mu yanzu haka cikin su mun samu uku kwamfa mutu uku wanda ke wanda ke wanda muka samu daga cikin mutane suka tafi sun ce su an yaudare su an ce musu za a tsira su a ba su take su dawo takara, amma da ba su haga cewa shin ko wanda ce za su take shi ya take din ko take da brodo bela to kai wanda baka da ko take da brodo ka take inda ka ba wani akan haka sun kace su sun dawo bangoi bamu, sannan yanzu akwai shi daga garuri da mun kai ai gwamnatin jihar Sokoto dole na tai masu kama mata commissiononi domin in ba tai ba ta sa amurka, sannan in ta kawo su babu mutum guda na za ga ba karin ba babu mutum guda wanda zai a kawo ko shi abagon dagur aka kawo sai mun tantance shi sai mun tabbata bai da wani petition da aka kawo shi can kuma sai ya rike da Qur'ani cewa shi ba barawo bane kun bai sata ba kun bai zai sata ba, sannan mun da shi a abagon dagur ina fata in ga sunan shi abagon dagur na farko
honorable sani kana fadin waɗannan maganganu ne a cikin idanun duniya
gaba daya
duniya za ta ƙaryata ka in aka san abin da ka fadi ya faru. Ni ba dan karamin dan siyasa bane irin ka wanda ina da sirri na wanda yake makami na ne na yaki zan bayyana shi, kana ji ko kai baka san
al'ummar Sokoto take
kai baka san
don haka babu abin babu duk an san shi da ku tori shi
honorable gober ni muna so mu ji shin menene alakar komawar Aminu Waziri Tambuwal a jam'iyyar PDP da kuma neman takarar tsayawa takarar shugabancin kasar nan?
To wannan ba da niyyar ya shiga takarar shugaban kasa ya koma jam'iyyar PDP.
Wannan musani ana ganin cewa watakila tun ga wannan lokacin Aminu Waziri Tambuwal ya zama mai zunubi ga jam'iyyar APC saboda an yi zargin cewa wai ya je neman mataimakin shugaban kasa sa'ad da Buhari yana kwance asibiti, sa'annan kuma ana ganin cewa yana da kuduri na ya tsaya takara. Shin menene zunubin sa anan bai isa ya tsaya takara bane ko ko me kuke gani ya kawo haka?
Alhamdulillah zunubin sa ba yanzu ya faru ba wai ya bar APC zunubin sa faru. Yar izurumin sa sannan magana takara ai kudin zuwa ga cewa yana da haƙƙi matsayin tsanin Najeriya kuma wanda cika shekarun da yake kwashi takara ko shugaban kasa kai, sannan mu da mu da ajin APC ɗan jihar Sokoto mu muna ma gwamnatin Tambuwal fatan alheri duk abin zai takara, amma abin da muke so gare shi ne mu dai kanzon mu da hannun shi don Allah a tuwa idatu kuma a ba ku wahici.
To a gaishe ku. To kamar yadda muka ce wannan shine kashin karshe na wannan muhala kan siyasar Sokoto, kuma kamar yadda muka alƙawarin Allah kan rana wata yau zamu je Yola Adamawa.
Sun manta abin da ya shafi faru da jam'iyyar PDP sai suka je suna yin fiye munana fiye da abin da jam'iyyar PDP ta yi.
To muna fata za a kasance tare da mu domin jin wannan sabuwar muhawara da zamu fara game da siyasar Adamawa. Yanzu kan dai muna son mu yi ban kwana da kuma godiya ga baki namu na Sokoto, wato honorable Sani Alhaji Yakubu da honorable Shabu Gwanda Gobar da kuma musamman shi wakilin namu Murtala Farukun Sanyin da ya shirya mana wannan muhawara daga can Sokoto ya kuma naita a nan. A madadin su duka ni ne Ali Mustafa Sokoto a Washington. Mun bar ku lafiya.
To a gaishe ku duka kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
A takaice, shugaban Amurka Donald Trump da hadimansa sun ce yarjejeniyar bunƙasa harkokin cinikayya da aka cimma tsakanin Amurka da makwabtanta Canada da Mexico ita ce yarjejeniyar cinikayya mafi inganci da kuma girma da aka taɓa cimma a tarihin duniya. Melania Trump, uwar gidar shugaban Amurka, ta tashi zuwa Afirka jiya Litinin a ziyararta ta farko zuwa ƙasashen waje wadda ta yi ba tare da mijin nata ba tun bayan da ya zama shugaban ƙasa. Fadar shugaban Amurka ta White House ta baiwa hukumar bincike ta FBI damar yin tambayoyi ma duk wanda ta ga dama a binciken da take yi ma mutumin da ake kokarin tantance shi don zama alƙalin kotun kolin Amurka Brett Kavanaugh, muddin za a iya kammalawa zuwa ƙarshen mako a cewar rahotannin kafafen labarai.
To a gaishe ka masu saurare na muka kammala shirye-shiryen na safiyar yau, amma kada ku yi nisa nan da sa'a 1:30 za mu sake shigowa da shirinmu na hantsi inda za ku ji abin da ya sa al'ummar garin Wushishi na jihar ko kuma ƙaramar hukumar Wushishi ke na jihar Niger zanga-zanga da kuma rahoto kan binciken da ya nuna Najeriya ke kan gaba akan kasashen da ke ba da tallafi a kasashen su. Yanzu a madadin Ibrahim Ka'alma sai Garba da ya taya na gabatar da shirin da kuma Malam Sidi da ya haɗa shiri da ba da ilimi da injiniyan mu ne John Alheri ke muku fata alheri.
VOA Afrique, le monde aujourd'hui.